sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyo.hausa.com ko sashinhausa.com kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da misali Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa kungiyoyin asiri da masu satar mutane rana tsaka sun dawo jihar Edo
an kama abun da kwazon gudu ɗan arewa guda biyu da suna kasuwancin su auka musu ya arbe su wanda ya kawo ga mutuwansu
ita kuma gwamnatin jihar Gombe ta dakatar da shigowar makiyaya daga wajen jihar zuwa watan Janairu don ba da daman kwashe amfanin gona
manoma ba su kwashe amfanin su ba sannan kuma ga barazana da ake fuskanta na yanayin karancin abinci
Kungiyar malaman makarantun boko sine a yankin birnin Kwanni ta gudanar da taro na musamman.
Sunan muna da ka'ida guda. Ba mu kiran mutane don mu faɗa musu labaru na ƙarya.
Matashin dan siyasar APC a Arewa maso gabas Garba Muhammad Mirabu ya buƙaci jam'iyyar ta yi taka tsantsan wajen tsaida dan takarar shugaban ƙasa a 2023. Yau Juma'a Aisha Mu'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli. Duka mu wannan sai an saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum Juma'a Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro to a ranar bikin karrama mazan jiya na farko tunda ya zama shugaban kasa shugaban Amurka Joe Biden ya bada umarni ga jami'an gwamnatinsa jiya Alhamis da a samar da ingantattun magunguna ga tsofaffin sojojin da suka sami lahani sakamakon shakar iska mai guba da kuma yin nazarin cututtuka da suka kamu da su yayin da suke hidima a kasashen waje sojojin Amurka sun shafe shekaru suna shakar hayaki mai guba a inda ake musayar wuta lokacin rangadin aiki a yankunan yakin Iraki da Afghanistan ana zubawa kayayyaki dake da hadari kamar na'urorin lantarki da bayan gida da man fetur a cinna musu wuta su rika ci suna tada hayaki mai guba cikin iska wannan umarnin ya shafi bajin kai tsaye ya fada ba tare da wata hujja ba cewa cutar kansa da ta kashe dan sabo a 2015 tana da alaka da shakar iska mai guba a irin wadannan ramukan da ake kone-kone yayin da aka tura shi aiki a Iraki wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar internet na Amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri dake da alaka da China ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda tara kutse ciki har da akalla guda daya na Amurka Rahoton na kamfanin Palo Alto Networks na Santa Clara a jihar California ya gano masu kutsen suna sata sirrin shiga dandalin yanar gizo daga kungiyoyi da nufin ci gaba da shiga shafuka na dogon lokaci. Rahoton ya ce daga ranar 22 ga watan Satumba zuwa farkon watan Oktoba masu satar bayanan sun yi kutse a akalla hukumomi tara a fannonin fasaha, tsaro, kiwon lafiya, makamashi da ilimi. Ba faɗi sunan ko guda ɗaya daga ciki ba. Kungiya ɗaya tana cikin Amurka. Ryan Olson, mataimakin shugaban leken asirin a kamfanin Palo Alto Networks ya ce duk wani kamfanin da ke kasuwanci da Pentagon zai iya samun bayanai iri-iri a cikin email dinsu game da kwangilolin tsaro da ka iya zama da sha'awa ga 'yan leken asirin kasashen waje. Da alama babban kwamandan sojin Sudan ya kara karfin rike madafin iko jiya Alhamis yayin da yana da sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta makonni biyu bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula. Matakin na Janar Abdul Fatah Burhan ya ci karo da alkawaran da sojoji suka sha na cewa za su mika mulki ga hukumomin farar hula bayan sun kwace mulki a wani juyin mulki da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba. Majalisar Dinkin Duniya ta ce lamarin yana da matakar damuwa. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa muna son ganin an mika mulki cikin gaggawa. Muna son ganin an sako Prime Minister Abdullah Hamdok daga gidan yari da kuma duk wasu 'yan siyasa da shugabannin da aka tsare. Tun bayan juyin mulkin Hamdok da jami'an gwamnati da shugabannin siyasa sama da 100 ake tsare da su tare da dimbin masu zanga-zanga da masu fafutuka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To wata kotun daukaka kara ta tarayya ta dakatar da fitar da bayanin fadar White House na wani dan lokaci da kwamitin majalisar dokokin Amerika ya nemi a gudanar da bincike kan tashin hankalin da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu inda ya amince halin yanzu da bukatar tsohon shugaban kasar Donald Trump. Hukuncin gudanarwa da kotun daukaka kara ta Amerika ta bayar a ranar Alhamis din da ta gabata na gundumar Colombia ta hana fitar da bayanan da za a yi yau Juma'a har zuwa karshen wannan watan. Kotun daukaka kara ta kafa hujjar baka a shari'ar a ranar 30 ga Nuwamba, yiwuwa shari'ar ta kare a kotun koli ta Amerika. Gwamnatin Amerika ta buƙaci Amerikawa da su fice daga kasar Haiti saboda tsananin rashin tsaro da kasar ke fama da shi da kuma karancin mai. Wannan karancin ya shafi asibitoci da makarantu da kuma bankuna. Gargaɗin daga ma'aikatar harkokin wajen Amerika na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Haiti da 'yan sandan kasar ke fafutukar shawo kan kungiyoyi da suka toshe tashoshin rarraba mai na tsawon makonni. An rufe gidajen mai jiya Alhamis. Ba a san adadin 'yan Amurka nawa ke zaune a Haiti a halin yanzu ba. Ba a buƙatar 'yan ƙasar Amurka su yi rajistar balaguro zuwa ƙasashen waje. A halin da ake ciki, hukumomin Amurka da na Haiti na ci gaba da ƙoƙarin ganin an sako wasu mambobi 17 na wata ƙungiyar ma'aikatan ayyukan jin ƙai da ke aiki da ma'aikatar agajin Krista da ke jihar Ohio.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Rahotanni daga jihar Edo a yankin Niger Delta na bayyana cewa 'yan kungiyar asiri da masu satar mutane sun dawo da miyagun ayyukansu rana tsaka. Jihar Edo da ke yankin Niger Delta ta sha fama da irin waɗannan miyagun laifuka. Lami Abubakar ya aiko mana da wannan rahoto.
Matsalolin tsaro dai a Najeriya lamari ne da ya zama ruwan dare a sassa daban-daban na kasar. Lamarin rashin tsaro dai ya sake dawowa a jihar Edo da ke yankin Niger Delta yayin da kashe-kashe da satar mutane domin kudaden fansa da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri ke ci gaba da tsananta a jihar. Haka ne ma al'ummomin jihar ta Edo ke ci gaba da bayyana halin da suke ciki na fargaba. Ga ma abin da suke cewa,
it is very sad that this is where we find ourselves in this moment. The insecurity.
Wannan yana cewa ne sunana Europa, ni dan jihar Edo ne. Yace a gaskiya abin bakin ciki ne akan yadda muka samu kanmu a harkokin tsaro a jihar mu ta Edo. Sannan kuma akwai ban tsoro inda muka fuskanta a yanzu. Shanin tsaro a wannan lokaci da muke ciki abu ne mai daura kai. To amma a gaskiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi sakaci matuka ya mata ta dauki matakan da suka kamata. Al'amarin ya kai inda ya kai.
But sincerely speaking, government didn't seem to have taken appropriate measure.
Wasu 'yan asalin arewacin Najeriya da suka shafe shekaru da dama suna gudanar da harkokinsu a jihar ta Edo na ci gaba da bayyana hali da suka shiga sakamakon rashin tsaro da ya ta'azzara a jihar ta Edo. Alhaji Barmasi Sale, shugaban 'yan arewacin Najeriya ne a jihar ta Edo.
Barkanku, muna cikin zaman daddar a cikin sati guda sun kashe mana mutane biyu nan take suka harbe su. Muna jawo hankalin mutanen mu da suke zama a kudancin Najeriya duk lokacin da abin ya faru kada su dauki doka a hannunsu su je ainihin gurin hukuma kai mata korafi.
Su ma dai waɗanda suka rasa 'yan uwan nasu sun bayyana hali da suka shiga na alhini.
Mano Muhammad an halibe mana mutum guda obo local government an ka halibe shi sunan garin Kummodogo, sannan guda kuma sai an mahalba shi wani kauye da daddaren kuma an ka halibe su wannan ranar yammai.
Rundunar 'yan sandan jihar Edo dake yankin Niger Delta ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce rayuka da dama sun salwanta, kuma ta ce a tsaye take domin tabbatar da inganta tsaro a jihar ta Edo. SP Kotan Bello shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Edo.
Kwanan nan mun samu irin wannan, Allah ya sa wa kowanda cikin 'yan sandan an kama wa kowanda su kwazon gudu 'yan arewa guda biyu da suna kasuwancin su auka musu ya arbe su wanda ya kawo ga mutuwansu. Allah ba mu nasara ta wurin ba da sako ma 'yan sanda cewa wasu masu ɗauke mutane kidnapping kenan cewa sun fito da rana samare ne su da bindigoginsu suka bi mutuwansu zuwa gidansu suka kama su suka ɗauke motansu suka sa su a butu na motan suna tafiya da su. 'Yan sanda kuma suka tashi suka mobilizing Brazilian kwance da kuma operative na yan sanda aka fara bin su. Allah ya ba mu nasara da yan kama su. An kama mutane guda biyu a sakanin wadannan masu daukan mutane da bindiga. Sannan muka recover motoci guda biyu, daya kiran Toyota Corolla, daya kuma kiran Hyundai.
Lamida Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Gwamnatin jihar Gombe ta kafa dokar dakatar da makiyaya daga wajen jihar daga shigowa sai bayan watan Janairu don ba manoma daman kwashe amfanin gona ba tare da samun wani arangama da makiyaya ba. Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi ya aika mana da wannan rahoto.
Gwamnatin jihar Gombe ta yi sabon lale game da batun yin kiwo a wasu lokutan, halin da ake ciki dai masu dabbobi ba yadda su shigo cikin jihar ba domin yin kiwo har sai ƙarshen watan daya na shekara mai kamawa. An dai dau wannan mataki ne da ma ƙarin wasu makamantan wannan domin magance matsalar rikicin manoma da makiyaya da ke faruwa a sa'ilin da aka girbe amfanin gona kafin a kai su gida. Kwamishinan tsaro na cikin gida a jihar Gombe ya yi ƙarin bayani a taron manema labarai.
An dakatar ne cewa halin da ake ciki in ka duba manoma ba su kwashe amfanin su ba, sannan kuma ga barazana da ake fuskanta na yanayin karancin abinci. To sannan manomi ya yi wata da watanni yana fama, Allah ya kawo shi daidai wannan lokacin wanda wakensa yana gona, wasu dawansa yana gona, wasu gyaɗa, wasu maiwa, duk dai ga su nan ba su kwashe amfanin su ba. To sai gwamnati muka zauna a matsayin majalisa ta tsaro na jiha aka yanke hukunci cewa to Fulani za su shigo mana daga wasu wurare an dakatar da su har sai wajen ƙarshen watan ɗaya. Ranar da ake kirsa sun cewa kafin nan dukkan wani manomi ya kwashe amfaninsa ya dawo da shi gida. Wannan shine abin da aka faɗa. Ba wai an hana kiwo a jihar Gombe bane, an je hana makiyaya wanda su shigo daga wasu wurare shigowa har sai bayan manoma sun kwashe amfanin su. Sannan kuma su kuma wanda suke gida an kafa doka cewa to din karfe 6 na yamma ba maganan kiwo, domin mafi akasarin barna da ake yi kiwon dare ne. So aka kafa wannan doka din. Sannan kuma an kafa doka cewa duk wani manomi in dai kai manomi ne na gaskiya to bayan karfe 6 na yamma ba za ka shigo da amfanin ka gida cikin gari ba, ka bari sai bayan sai 6 na safe, domin duk wanda aka kama shi ya shigo da amfani bayan karfe 6 na yamma to za ka dauke shi a matsayin wanda ya sato amfani ne, saboda duk wanda aka gani shi da bayan karfe 6 to kawai za a ce wannan satowa ba nasa bane.
A gefe guda kuma na ji ta bakin mataimakin sakataren kungiyar mu yatta Allah na jihar Gombe Aminu Mura Bokki kan wannan batu ga abin da yake.
Alhamdulillah, wato mai girma gwamna ya yi nazari mai kyau, sannan kuma gwamnati ta yi hubbasa domin ganin an samu zaman lafiya a jiha. Mu a kungiyar ce mai yatta Allah mun hana makiyaya tafiya da dare saboda tsoron kada ko wasu sun ɗebo shanun wasu ko kuma su shiga gonakin wasu yi barna. Mun gaya musu mun hana kiwo ko kuma yawo da dare. To in ka duba ta ɗaya ɓangaren shi ne Fulani nan kala-kala ne. Akwai Fulani mu na gida Najeriya da dabbobin suke shekara a wasu, amma makiyayan su suke shekara a wasu wurare, jihohi irin su Yobe, Borno, Jigawa da sauransu har ma zuwa Nijar, saboda haka in lokacin tahowansu za su dawo gida. So wannan tahowa da suke yi su ƴan Najeriya ne. Sai kuma wancan ɓangare wanda su ƴan ƙasashen ne, Chadi, Kamaru, Nijar da sauransu, kamar yadda muke shiga ƙasashensu. To su ma suna da wannan daman shiga ƙasashenmu. Yawa, tunda akwai wani treaty da zan ce wani ECOWAS treaty da ya ba da daman shige da fice da dabbobi da kuma mutane tsakanin wannan ƙasashen. So don haka mu a Najeriya wannan doka in ba an gyara ta ba, ba zai hana baki shigowa cikin ƙasar nan ba, saboda mu namu suna fita waje.
Abdul Wahab Muhammad ne Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Kungiyar malaman makarantun boko na yankin birnin Kwanni na jihar Tawa a jamhuriyar Nijar ta gudanar da taro na musamman don duba abubuwan da ke zama kalubale a bangaren malaman.
Ni ne Abdullahi Haruna, sakataren jami'a aljihar na sanannan Kwanni. Muhimmancin wannan taro shine mu dai nan tun dai bara ko bare can da anka fara harkar COVID-19 kenan, ko san babu wani taro da anka hana taro. To shi yasa ba mu samu mun kai taro na ba dan mu samu mu kire mutanen mu. Amma yanzu da suke kuma abin da suka kuma mu kire mutane ba saboda banda harkar COVID-19 kenan mu
nan muna da ka'ida guda ba mu kiran mutane don mu fada musu labaru na ƙarya takin mu ba da labari sai mun fadi labari wanda mun ka tantance daga can manyan mu in sun ba mu sa'annan mu kira mutane mu fada musu to shi yasa yalla wasu sun gake mun kwana an jima sanan ba zai taru ba ana jin kamar sanan ta mutu ne ko a'a ba haka nan bane don yau shine yasa mun ka kira su don kuma harin wannan ga taron kenan kai ma ka gani ai cikin sal mutane har ma babu inda suke zama mutane tabarkalla mutane sun zo sosai sosai sal ta cika wasu tsayina masu saboda babu wuri muhimmancin wanga taro shine da ba wannan dai mu ba mutane labaru na farko labaru bisa kan ita kanta sanan irin halin da take ciki sa'annan kuma bisa kan karanta suwa wanga da muke ciki na farko dai mun ba mutane labaru nan wanda shahalan nan za hakanni bisa harkar wani fayyama na fekin nan Niger Post na biyu bisa zancan kasa ko sanda president bazo mu dai hau yayi ta rankwantar sandika don mun ba su labaru dawa biskan menene ka abin ga irin abubuwan da an ka tsaya kuma shine muka ce musu ba mu nan ba mu da ba da labari wanda ba haka ba duk labarin zama da sai mun tsaya mun tantance bisa harka wani rikirkama alfamson public bisa harka wanda ake cewa ana mu rinin ci ake wasu za a hidda su duk mun ba su haske biska wannan abu to lalle mu kai yanzu mu wajen mu dai kai ba mu da wannan labari abu guda mun ka sani bisa harkar rikirkama gwamnati ya aza komiti wannan komiti shine zai jibin ka'idodin da ya kamata a dauki mutane a bangaren na jindindin mushani da jindindin amma bisa kan a ce za a hidda mutane za a korar wasu wannan duka dai magana banza ta mu dai bamu da wannan galabari bamu da wannan galabari bismillah sa wanda a garin mu dai abin da muke so mutane militantin da militantin sanan kowane shi kan mashi kenshi kuma sa'annan babu wanda zai muna kokowa a wurin mu mu ne kamata mu kama yanda zamu duk in an ka kire mu bisa harka wani lut ko wani abin ga ya kamata kowa shi zo kowa shi kama kenan wanda abu namu ne kuma mu mushani babu wanda zai iya shi lute a not plus kenan mu na zamu kama jikin mu samu duk hakokin da muka a wajen gwamnati mu samu hiddu hakokin don kenan kowa shi kama jikin shi kowa shi san da ke isanan tana nan har gobe har jibi kuma ita ce le plus grand syndicat har yanzu cikin harkar education
magatakardan kungiyar malaman na yankin Birnin Kwanni Abdullahi Haruna azantawarsa da wakilin mu Haruna Mamman Bako matashin dan siyasa a Arewa maso gabas Garba Muhammad Mirago ya buƙaci jam'iyyar APC ta yi taka tsantsan wajen tsaye da dan takarar shugaban ƙasa 2023 don hakan zai ba wa jam'iyyar ta goma shi bayan kammala wa'adin mulkin shugaba Buhari Miragon azantawarsa da muryar Amurka ya ce akwai buƙatar kawar da muradin kashin kai wajen fidda dan takarar matukar ana son samun nasara
tunda ni SA ne akan harkan siyasa ina kira da babban murya ga shi kakanmu His Excellency Alhaji Muhammadu Buhari da akai hankali ne sa wajen ciro ƴaƴan da za su gaje shi ba don kuma sai dan kasancewar ita jam'iyyar daga ƙarshe wajen fidda dan takarar shugaban ƙasa da zai zama shi zai gaji kakan namu komai zai iya faruwa don haka ina ma jam'iyyar ta mu fatan alkhairi da kuma su iyayenmu na cikin jam'iyyar wajen kai hankali ne sa kar a sa son zuciya wajen fidda wanda zai gaji Alhaji Muhammadu Buhari
me kike nufi da komai zai iya faruwa
abin da nake nufi shine wanda aka ga ya dace ya gaji shi kakan namu in ba a bi shi ba aka bi son zuciya nan ne sai ga adamin tsara ta fita daga jam'iyya din muna addu'an cewan kar Allah ya sa haka ya faru muna tauta zan cewan shi Alhaji Muhammadu Buhari da iyayen jam'iyya da ita uwar jam'iyya kanta wajen fidda wanda zai gaje shi din zai adalci a fito da wanda talakawa suke so
kai ma ba mamaki kana da ra'ayi ne irin na bar maganar karba karba azu koya baje lamarin kowa ma ya iya tsaya takara zabi wanda ake so
to Alhaji Nasiru Adam Mlika in kana jin ana wani maganan karba karba ma ai kusan koma baya ne ai demokradiya ai da ta ci gaba ƴan gida dai za su iya fitowa takara maybe yau kai kai kanin kama kuma yayi based on adalci da kuke da shi a cikin zuriya ko kuma a cikin jam'iyya din don haka maganan karba karba babu ita ni a yau inda zan samu dama ma ina da wanda nake so a ce shi zai gaji Muhammadu Buhari amma lokaci shi zai nuna abin da zamu yi
wannan mutumin a kudu yake ko arewa
a wannan mutum a arewa yake ba don kuma sai dan kasancewan ai adalci akwai da yaushe babu maganan kudu ko yamma ko gabar ko arewa muna son ne adalci yadda kasar za ta ci gaba da zaman lafiya kuma a ci gaba da yin ayyuka na gari wannan shine fatan mu kuma shine burin mu
kai da zamu fahimci cewa kana daga masu ra'ayin mulki ci gaba da zama a arewa ko ma ya ra'ayi
to ba zan ce ko ma ya za a yi ba ni dai ina addu'a Allah ya sa wannan kujera yayin da shi kakanmu Alhaji Muhammadu Buhari zai bar karagan mulki ya zama da dan arewa ne zai gaje shi. Kuma ina kyautar san cewa duk wanda zai gaje shi din zai adalci ma ƴaƴan ƙasa dan Najeriya ba ta ƴan arewa bane, ta duk dan Najeriya ne.
Ma ai ana cewa idan APC ba ta bawa mutanen kudu wannan mulkin ba za ta iya samun matsala, wasu ƴan jam'iyyar da ke wancan yankin za su fusata, tunda yanzu ma gwamnonin yankin gaba ɗaya sun ce mulki ya koma wajensu.
To ai son zuciya suke da shi. Yau in ka dubi irin ayyuka muhimmai da shugaban ƙasar Najeriya yake yi, in ka kula kusan kudancin Najeriya sun fi mucin gajiyan demokradiya, wannan shine abin da na sani. Amma kuma kasancewan daɗi ya musu yawa ko kuma son zuciya musu yawa sai suna ta kaso kokarin kawo hatsaniya a ƙasa, wanda ina jan hankalin ƴan uwana matasa especially ƴan arewa da kar mu dinga yadda ana misusing namu akan harkan siyasa. Ba don kuma sai dan kasancewan zaka ga mutum yayi laifin da ya kamata a hukunta shi, amma in yi wannan laifin sai kaga mutanen su na kudu da sarakunan su da shugabannin su sun fito sun tsaya a bayansa ba sa yadda da kan cewa laifi yayi. Amma mu nan Allah Allah ke dan arewa yayi laifi, sai kaga dan arewa dan uwanka shine zai cima mutunci ya dinga aibanta ka, wanda hakan din bai dace ba. Ina jan hankalin matasa ƴan uwana a lokaci in Allah ya sa yayi, mu ga meye ne mafita ko mu ga meye zai kawo ceto ko dauki a wannan yanki namu na arewa gaba daya.
Menene zan ce yake damun matasan siyasa na arewa? Kusan ana zargin cewa wayanda suke da mukamai da tawa na siyasa na arewa ba sa jin matasa ya tafiya sun ba kamar yadda da ake zamanin Sardauna aka samu nasarori a wannan bangaren.
To Alhaji Nasiru Adamu Emlikaya ka taɓo yadda yake mun kaikayi, kusan mu matasan mu ma muna da problem irin namu, ba dan kuma sai dan kasancewa muna son jin daɗi amma ban ma son shan wahala. Lokacin da mutum ya taso da niyan zai tsaya takara ko kuma zai wani abu, ya kamata kai matashi da kazo ka duba kaga mutumin nan ya dace da yayi takaran nan. In zaka bi shi to ka bi shi dan Allah, kuma in akai nasaran Allah da zai saka maka. Don haka ina jan hankalin matasa ƴan uwana da duk abin da za a yi kar a yi shi saboda kuɗi.
Matashin dan siyasa Arewa maso Gabas Garba Muhammad Mirago, kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kimanin makonni biyu kenan shugabannin kasashen duniya kwararru da ma masana akan harkar muhalli na duniya suka hallara a birnin Glasgow take kasar Scotland domin samun mafita ga matsalolin sauyin yanayi da suka addabi duniya. To a yau za mu maida hankali akan wannan taro, kuma a wata hirar da nayi da Dr. Salisu Dahiru, wani babban jami'in shirin Newmark wanda shi ma ya halarci wannan taro, ya shaida min cewa dawowar Amurka kan yarjejeniyar makamashin kare dangi da aka fi sani da alƙawuran Faransa zai taimaka akan yaƙi da gurɓacewar yanayi a duniya.
Taro ne wanda aka dauke shi da muhimmanci sosai, kuma an sami halartar manyan kasashe wadda an yi tunawa a lokacin da aka yi yarjejeniyar nan da ake kira Paris Agreement. Amerika da ma ta sa hannu, amma lokacin shugaban kasa Trump Amerika ta fice daga wannan taro. Saboda haka wannan taro da aka yi a Glasgow shi ne ba Amerika da ma ta sake shigan wannan yarjejeniya, saboda haka da yawa an dauke shi da muhimmanci. Kuma an sami halattar shugabannin kasashe na duniya fiye da 100 waɗanda suka halarci wannan taro da kansu. Akwai alamun nasara ta wannan bangare. Wasu abubuwa da suka faru game da wannan taro sun hada da wasu kware-kwaren alkawurka da wasu kasashe suka cimma matsaya a kai kan wani iska mai gurɓatar da muhalli mai kuma jawo ɗumamar yanayi sosai methane. A wannan iska ne ne da ake samun sa daga kaman man fetur ko kuma kona makamashin nan na coal ko ko daga harka ta kiwon dabbobi wannan shine kusan iska ne wanda yana da alaka da iskan nan da ake amfani da shi wurin wurin girki ko da yake shi wannan kona shi ake kai tsaye daga sarrafa man fetur danye saboda haka ya fi ma iskan nan na carbon dioxide banna a wurin dumaman yanayi to a karo na farko mun sami wannan yarjejeniya da alkawarka da kasashe fiye da 100 suka rafta ba hannu akai na cewa za a rage fitar da wannan iska na methane kaman da kashi 30 daga cikin 100 daga nan zuwa 2030 akwai kuma wani babban shima alkawari wadda kasashen duniya su ma fiye da 100 wadanda suka rattaba hannu akai tare da jagoran shugabannin kasashen su ciki akwai shugaban kasa Muhammadu Buhari manyan shugabannin kasashe da suka sa hannu shine akan rage sare dazuzuka domin shi ma yana daya daga cikin hanyoyin da ake samu dumaman yanayi kuma a tattare da wannan akwai bayani wanda ya danganci maganan iskar nan na methane wanda an buƙaci kasashe da suka yi dogaro da samar da man fetur cewa rangumi da ake badawa wurin kaman tallafi da kasashe gwamnati ke bayarwa kan kaman su man fetur da diesel da sauransu ya kamata wannan a daina bayar da wannan tallafi kin ga wannan abu ne wanda zai yake da muhimmanci ga kasashen da suka dogara akan sarrafa man fetur kaman kasan Saudi Arabia da kuma Nigeria so wannan yarjejeniya na biyu kenan wadda aka aiwatar da su amma kuma wadda suke da alfanu wurin rage wannan dumaman yanayi amma kuma akwai wani kaman farashi ko wani kalubale wadda kasashe kaman su Nigeria zai shafi su wadda dole sai an sake nazari a sanin da za a bundo mai
a nasa bangaren kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo ya buƙaci al'ummar duniya su hattara da aikata wani abun da zai gurbata yanayi to ko me yasa hakan
bangaren sahel ya zama wato bangare ne a lissahin da kwararru suka yi wanda gaskiya bayyana cikin bangarorin duniya wanda suke kawo illai canjin yanayi kaman masu hudu wannan haikin wanda yake kai shi ne yake kuma ba isa ya canjin yanayi amma tahiya da ayyukan ba tare da suna kawo illa ba bisa kan yanayi kuma lalle da yake duniya ta zama to duka gida guda ne a yanda Allah ya yi mu duka muna loran kasa ta duniya mu duka halitta ne dan adam ne sai zaman to cewa yanzu ne aka gano cewa lalle abinda wani zai yi annan turai na banna wanda kuma zai kawo illa bisa kan yanayi ko bisa kan kasa wanda yake noma ko kuma bisa kan wajen inda yake kiwo to wannan karshen ta shi gani illan nan ta je ta addabo mutanen da suke Afirka ko kuma mutanen da suke Asia ko mutanen da suke Amurka haka kuma wanda suke ma Amurka su ma an suka yi abu ana ganin cewa da akwai illolin wanda za a iya samu kowa samu rabansa
Tommy Suraho ya abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan sai a tara da mu a makon gobe idan Allah ya mana aran rai yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya
zauren VOA kwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korin
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda iska hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokin kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman sai da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu daga Washington DC za su shigo da shirin rana. Kamun lokacin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa bis salam.